Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya ji mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Litinin 19 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna akan yadda tsadar rayuwa ke shafan matasa da kuma kalubalen da suke fuskanta wajen ilimi da kuma masu ƙananan sana'o'i a rayuwarsu ta yau da kullum. Sannan zamu leka zauren girke-girken mu, sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sunana Ruqayyah Basha. A cikin shirin namu na yau, za mu tattauna ne akan yadda tsadar rayuwa ke shafar matasa da yadda hauhawar farashin kaya ke zamo musu wani kalubale a rayuwarsu ta yau da kullum. Kamar yadda rahotanni ke bayyana cewa yanzu a Najeriya ana fuskantar kalubalen tsadar rayuwa da kuma matsin tattalin arziki. To masu sauraron mu, bangaren da za mu tattauna kenan a cikin shirin namu na yau da gobe, inda za mu ji yadda matasa ke fama da wannan yanayin tsadar rayuwa da kuma irin dabarun da suke yi domin magance matsalolinsu na yau da kullum. Sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar namu sai kasance. To bakin namu na yau za mu so kowa ya gabatar da kanshi.
Sunana Bilkisu Labar.
Sunana Saratu Umai.
To a matsayinki na matashiya, shin ta yaya wannan tsadar rayuwar ya shafe ki da kuma wato harkokinki na yau da kullum?
Eh to gaskiya sai dai mu ce alhamdulillah kawai. Sai hamdala, amma gaskiya tsadar rayuwa ta taba mana rayuwa ba kadan ba, musamman ta bangaren sana'a da karatu. Dan maganar da nake fada miki yanzu, sana'a ta ma wallahi barin ta nayi, na juma ban tabo ta ba. Ina sana'ar masa da sanasir, amma yanzu kusan zan iya cin kiosk ya kai sati biyu ko uku ma ban yi tunanin yin masar ba, saboda komai ya sauya. Kudin da zaki amfani da shi ki tafi kasuwa ki cefani yanzu ya ninka na da. Bayanin da nake miki kamar watanni biyu zuwa uku da suka wuce, zaki iya kudin da nake amfani da shi kamar 25,000 ko 30,000 ne ya cefani. Wallahi yanzu 50,000 ma in na faɗa miki na kai kasuwa ba za su yi min wannan irin wannan sayayyar ba, saboda komai ya ninka kudin shi na da. Idan kika zo zancen suga da ita kanta shinkafar da kike amfani da ita wajen sarrafa masar sun ninka kudin su. Man gyada ma, kayan miya, nama da sauransu, komai ya yi tsada. Duk abin da kika sani a kasuwa kike saya, kike iya amfani da kudi dan daidai ko wani kike iya saya da shi, gaskiya yanzu ba komai ya sauya ba haka take ba.
To kamar yanda kika faɗa kina sana'ar masa, kowa da yanayin yanda yake bi wajen yin sana'ar shi. Ke kina yin sana'ar taki ta masa a gida ne koko kina da shago ne koko dai kina sa ma yara su yi tallani, ya ne al'amarin yake a wajen ki?
Eh to falillahi alhamdu, yanzu kin san komai ya zo da sauki. Akwai yanar gizo, saboda haka ta nan nake iya samu na yi postin na dora status duk wanda yake bukata. gaskiya based on order ne idan kana so sai kai magana against kaman gobe haka ko GB sai saboda a san da kai gaskiya order nake yi ba wai talla bane ko kuma a gida ko ina da shago ba a'a
to kamar mutane adadin mutane nawa ne kike samu suke siyan wannan masan ada
eh to kin ga kamar da nakan samu mutane kamar 15 20 a rana fa ko ma fiye da haka wani ma zaki ga mutum ɗaya zai iya cewa yana son kamar takeaway 5 haka ko na mutum 3 ko 4 ko sama da haka amma yanzu gaskiya ya sauya yanzu idan na dora ma akan status dina ba lallai na hada mutum 10 ba ma bari har na samu yawan adadin mutanen da nake samu a da
to kamar riban nawa kike samu a baya and kuma yanzu riban nawa kike samu a wannan lokaci da komai ya canja
eh to gaskiya kin san yanayin kudin da ka fitar ne yanayin da kuma yanayin adadin abin da ka sarrafa shine kawai zai determine irin wannan ribar da zaka samu
to riban naki ya kin samu ci gaba ne koko yayi baya
gaskiya yayi baya ba kadan ba ma mun gode wa Allah amma gaskiya yayi baya
to kaman cinikin nawa kike yi kafin wannan tsadar rayuwa yanzu kuma fa
eh to gaskiya a da kwanaki tun nakan samu misali a rana nakan samu cinikin 20,000 ko 25 wani lokaci kuma gaskiya baya kaiwa haka wani lokaci kuma idan Allah ya taimaka ya kamfin hakan amma yanzu gaskiya na ce rike ba na samun zuwa kasuwar bade idan ma na dora ma mutane ba kowa yake ma bude ba ballantana na samu customers saboda haka ba gaskiya cinikin ya sauya yanzu ba kamar da ba
to menene yayi tsada a kayan sana'ar ki
komai ma wallahi komai ma komai yayi tsada kin ga shinkafa a da ina sayan shinkafa naira a yadda ma take 800 zuwa 1000 amma yanzu wallahi tallahi shinkafar naira 1000 ne da 700 zuwa sama har 2000 ma
kike samu
nake samu eh wani wajen ma ta fi haka gaskiya
to yanzu jarin naki ne bai isa ya sayi kayan da kike sarrafawa ba ko ko dai menene
eh to gaskiya kudin jarin yayi kasa kamar yadda na faɗa miki duk kudin abubuwan da kike saya sun ninka kudin su na da
to malama Bilkisu muna cikin wani tsadar rayuwa yanzu wanda musamman ma matasa kuna fama saboda ba watakila ba aiki ko akwai aikin ma akwai sana'a sai ta ga komai ya danyi baya shin ya kike fama da wannan wato yanayin tsadar rayuwa da muke ciki
eh to ni a matsayina na wacce take aiki a yanzu tsadar rayuwar nan ya fi damuna ta hanyar zuwa wurin aiki wato kudin da nake kashewa zuwa wurin aiki kin ga a misali kafin idan kika ce zaki kashe a sati kike sai kika kashe 1000 a da yanzu ya faka a sati sai kika kashe wurin 2500 10 a hankali kiga yana karuwa mutum amma idan kika ce zaki kika ce ba motar hanya ko zaki hawo ba sai ka sai ki hawo kaman taxi har ko ki bolt to kudin ki a tabbata salary din da ke ansa a wannan kudin hayan a kudin motar nan zai kare bayan ga nan kuma akwai abubuwa da ake siya dai namu na ƴan mata dai na yau da kullun zaki siya wancan ki siya wancan so misali yanzu ce ga abu wata ta dora a status ɗinta ko tana siyarwa ki je ki tambaye ta nawa ne kaza idan har biki in ki ka tambaye ta za ta faɗa miki kudin kaza kaza ne kafin ki je ki ce bari turo min da account number in ki gashi za ki ƙara ce miki kudin ya canza baya ga nan kuma abin da zaki siya ya ciyar da ke mu da muke zuwa aiki raki a ce ki kashe 1500 da ko 2000 ga waki ɗaya abin da zaki siya ki ci yanzu akalla in zaki siya kuɗin abincin da zaki ci da rana kina wurin aiki zaki kashe wurin 2500 dan ki siya abincin da zaki ci baya ga nan kuma akwai me ake kiran shi kayan da muke siya muke sawa shi ma din yana affecting umma ta wannan hanyar ta inda zaki cire kuɗi abinda da yake siya a tamfa a ce miki a tamfa yake siya ta 3500 ko 2000 ko 4000 yanzu zaki ga a tamfa ya kai 10,000 ko 8,000 baya ga nan kuma ga kuɗin dinki su ma kansu masu dinkin suna ƙara nasu kuɗaɗen
saboda komai yayi tsada
kwarai da gaske
kayan dinki
komai da komai yanzu yayi tsada kowa yana kukan wannan tsadar rayuwar da ake fama da shi.
To ya sunan ku? Sunana Dr. Fatima Danbata, ina aiki a gidauniyar Medicaid a birnin Tarayya Abuja.
To masha Allah, in muka duba zamu ga cewa yanzu muna cikin wani yanayi da tsadar rayuwa yayi yawa. A matsayinki na matashiya, shin wani irin hanya kike bi ko ince ya kika ji kanki a wannan yanayi na sauyin wato yanayi da aka shiga na komai kika taba a kasuwa yana yin tsada? Kuma in na duba ma zan ga cewa a cikin matan da nayi ta hira da su ma ke yar gayu ce. To ya kika samu kanki a wannan yanayi na tsadar rayuwa?
To da farko dai nagode. Sannan kuma gaskiya fi sabillahi akwai sauyin yanayi sosai, saboda yanzu zaka ga cewa a da idan ka zauna idan an biya ka albashi kai dan tunani ka dan ce to wannan zai tafi nan wancin zai tafi nan duka yana isa. Amma yanzu kaga duka wani tattalin da kai duka wani tunanin da kai sai kaga abin baya iya kaiwa. Gaskiya ana fama da wannan wahala, amma ni na kaina abin da nayi kokarin shine na farko dai kin ga yanzu mutum ba zai iya tsayawa da abu da yake yi ba. Duk da yake ni likita ce akwai abin da nake yi a gefe, saboda idan na bar aiki akwai dan lokacin da nake samu. Saboda haka ina kokarin yin wannan da in ka samu wani kudin da zan iya surfawa kaina asiri da shi. Banda wannan kuma sai mutum ya zauna ya yi tunani sosai, ya zan kashe kudi na, ya zan kashe wancan. Kin ga irin wanda zaka shiga kasuwa baka yi tunani ba, a da kawai dai a kashe yanda aka ga dama, ba za mu iya yin shi ba yanzu a halin zamanin yanzu. Saboda haka ya kamata a yi tunani a dan bi wannan, a wannan yanzu zan yi, a wannan ba zai yi ba sai an ƙara biya na wani albashin zan samu in yi. Saboda ba kuma ina so gaskiya in ce matasa a Najeriya na san akwai kwazo sosai, gaskiya akwai kwazo, a dada kwazon nan dai. Mutum ka samu muna da talent, wato baiwa, Allah ya mana baiwa sosai a Najeriya. Zai ga mutum daya yana da hikimomi da yawa. To yanzu ga internet ma ya zo, kana zama a gidanka ta wannan na'ura zaka iya samun kuɗi da zai shigo maka da zai taimaka da bukatunka. So dan Allah matasa ayi hakuri, abin ba dadi amma a ƙara hazaka a samu hanyar samu daban-daban.
To kin ce ke likita ne, kuma akwai wasu dabaru da kike yi domin ki magance matsalolin ki na yau da kullum? Shin ko zaki bayyana mana wani irin dabaru kike, saboda kiga ke ma dai an dama da ke a wannan tsadar rayuwar da ake ciki?
Eh to ba matsalin likita ce amma ni kuma rubuciya ce. Akwai blog sosai, ba zan kira sunan su ba dai, amma akwai blog din da nake musu rubutu ta wannan hanyar ina ƙara samun wani abin. Na kuma banda haka akwai rubutun ni kaina da nake yi kamar na su project da sauransu, ana biya na kuɗi. Saboda da zama na ga cewa ni likita ce, amma ina da naga kamar Allah ya yi min baiwar iya rubutu, ina da wannan basirar, kuma ina dan baiwar da ma kuma zan iya magana irin a taro haka. So abubuwan da nake kenan a gefe suna dan taimaka min akan albashin da nake.
To wani irin kira ko shawara zaki ba matasa irin ki domin su ma su tashi dan aka zauna haka dai abun ba zai yi kyau ba?
Ai hakuri, a ƙara hazaka, a nema, a nemi na halal. Zaka ga cewa idan dai kai kokarin da niyyanka insha Allah, in dai niyyarka neman na halal din ne, to Allah zai kawo hanya. To daga ai hakuri a tunanin bai wanda ake da shi, a nemi dabaru, Allah ya taimaka.
Masu sauraron mu, kada da ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu je ga hutun takaitaccen lokaci, kana muka dawo shirin namu zai dora. Yanzu kuma bari mu leka bangaren maza, mu ji me za su faɗa game da tsadar rayuwa da ake fama da shi.
Sunana Muhammad Muzammil Bashir, wanda nake nan jihar Kano, nake bautar ƙasa. To wannan hali da muka tsinci kanmu a ƙasar nan na tsadar rayuwa hali ne da ya shafi kowa da kowa, kama daga kan talaka har mai kuɗi. Ballantana kuma ni nan da nake bar garinmu na zo wani gari domin bautar ƙasa. Yanda na yi tunani shine akan ina fara sabis a kudin da gwamnatin tarayya za ta na bamu, ya kai na rike kaina na siya abinci, sannan na dan taimakon yan uwa da abokan arziki har na dan ajiye biyar da goma wanda zan yi wani abu bayan na gama sabis. Amma hauhawar farashin kayan masarufi, kama daga kan abin da ya shafi kayan abinci zuwa kayan mu'amala na yau da kullum, ya maida tunani na fara mai malejin kayan abincin da zan saya. Domin abinda zai siya ma kayan abincin 10,000 da yanzu ta kai ta kawo sai dai 20,000 ko ma fiye da haka ta saye shi. To wannan hali yasa abinda nake mun tsinci kanmu a wani hali na matsi na kakani kai na bayan da muka iya sai dai muna dan daddafawa a rayuwar nan mutum ba zai tafiyar da rayuwarsa kamar yadda ya saba ba wanda ni na sani da dama daga cikinmu da ƴan uwana kufofi masu bautar kasa wanda ba kowannen mu ne yake iya cin abinci sau uku a rana ba hasari kusan mafi yawancin mu za ku ga me sau biyu muke cin abinci a rana wasu ma sau ɗaya ne haka za su yi maleji su ci sau ɗaya sai dan wani abu in sun dan fita wajen aiki za su daddafa su ci sannan me sai su dawo haka su kwanta su bacci to ba komai ne ya ja wannan ba sai me hauhawar kayan farashin kayan abinci dan yanzu zaka iya zuwa kasuwa siyan kayan abinci da safe ka ji farashin sa kaza amma in ka koma da yamma zaka ji me an fada ma wani sabon farashi wanda ya karu to wannan hali ne gaskiya wanda ya samu ba ni kadai ba har da ƴan uwana abinan wanda suke bautar kasa da kuma sauran mutanen kasa baki daya muka shiga matsi na rayuwa sannan a matsayina na wanda yake bautar kasa duka gwamnati abin da take ba mu 33 ne to a 33 nan ba karuwa take ba haka take tun san da muka fara service kuma gashi har mun kusan gamawa amma dai a hakan take amma kuma me kullun kayan abinci da kayan masarufi na rayuwa karuwa yake tashi yake a yanda ka san shi zaka iya zuwa siyan abu yanzu ko fa ya sanja ko kuma an jima ya sanja to wannan hali gaskiya ya sa na shiga wani matsi wanda inda ba dan wasu ƴan sana'o'i da nake ba wanda dama na koya tunda dan buga-buga na yau da kullun a matsayina na wanda yake hidima ta aikin kwamfuta na dan fita je samu wani waje a dan musu aiki su biya ni to in ban da irin wannan kananan sana'o'in ban san wani hali zan tsintsinci kaina ba to ina kuma ga wanda shi duk ba shi da wannan sana'a ko kuma in yana da sana'ar da zai yi an kai shi can cikin ƙauye bai san ya zai tafiyar da rayuwarsa ba ko kuma me ba yanda za a yaje wannan sana'a ya muke tunanin zai tafiyar da rayuwarsa gaskiya hali ne da me ya kamata a sake duba a ga wasu hanyoyi za a kawo wanda me za a magance wannan matsala ta tsadar rayuwa da muka tsinci kanmu
Garza ya ga masana tattalin arziki domin jin irin shawarar da za su bai wa matasa game da halin tsadar rayuwa da ake fama da shi ta yadda za su taimaka wa rayuwarsu. A masanin da muke tare da shi a daidai wannan lokacin shine Ali Usman Jibo, masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa. To malam, bismillah, a ba matasa shawara.
Wannan marakaiya matasa a Najeriya ba suna cikin wani yanayi domin matsi na tattalin arziki da ake ciki ya shafe su sosai duk da ba su da nauye-nauye a zahiran cike nan amma in muka duba yanayin yadda rayuwar take akwai matasa da dama wanda su ne suke rike iyayensu a halin da ake ciki ita Najeriya kasa ce wadda mafi yawanci goban an gurbata ta ba ta da kyau. Za a samu magidanci saboda kunci na rayuwa, akwai rashi na lafiya da sauransu, wanda ƴaƴansa ne suke taimakawa wajen rike ko daukar nauyin wannan gida. A Najeriya ne za mu ga yara kanana waɗanda ya kamata a ce suna ajin farko zuwa na biyu na uku ko sauran azuzuwa na firamare, za a gansu suna tallar ruwa a gefen titi da sauran sana'o'i na wahala domin su ga sun taimakawa iyayensu. Saboda haka matsi na tattalin arziki ya shafi matasa a Najeriya 100%. Waɗannan matasa in muka duba chata ta matasa ta Afirka, kusan ana za mu iya cewa mutane ne wanda suke daga shekaru 15 zuwa 35, a wasu ne kaulin kuma daga 18 zuwa 35. To kuma menene dai waɗannan? Su ne waɗanda ake kira matasa. Kuma muka duba Najeriya kasa ce wadda take tafi kowace kasa yawan al'umma a nahiyar Afirka. Sannan matasan Najeriya sun haura ko kuma sun kai akalla miliyan 60 zuwa sama, wanda Najeriya mu ne na shida a duniya a kasashen da suke da yawan matasa. Kuma in muka duba gudunmuwar da matasa suke bayarwa a sauran kasashe, za mu gane duk kasar da ta yi watsi da talaka, to wannan kasa za ta samu rashin ci gaba. Mu dauki America ko sauran kasashen Europe, duk matasan da ake da su a duniya yanzu, to za a ga suna taimakawa kasar su ne wajen ci gaba. Akwai misali da dama, su Mark Zuckerberg nan duk suna matasa suka zo yadda suka zo, suna kuma da yawa. Saboda haka matasan Najeriya suna cikin wani yanayi, kuma wannan matsalar tattalin arziki ya shafe su. Ba su da aikin yi, bayan wannan rashin aikin yi, shi kansa ilimin da ake bayarwa da yawa ma masu da kuɗin da za su je su samawa kansu ilimi. Duk in muka shiga makarantu musamman na gaba da secondary, za mu ga matasa da yawa su ne suke ɗaukar nauyin kansu. Kuma bayan wannan akwai shi kansa orientation ɗin, wayar da kai ma a cikin kasar shi ma ya yi karanci. Saboda haka matasan suna buƙatar ma a ƙara wayar musu da kai. Akwai matsaloli da dama, ba isasshiyar lafiya, bayan ba isasshiyar lafiya, rashin wannan aikin yin da damarmaki na aiki, ko dama ta koyon sana'a ta kan jefa su halin ƙaƙanuka. Yi wani ya shiga harkar shaye-shaye, sace-sace, hanyar daba da sauran matsaloli makamantan irin wannan. Saboda haka matasa a Najeriya matsi na tattalin arziki ya shafe su sosai. Kuma matsalar tattalin arzikin ce ma ta ƙara jefa matasa a cikin wannan yanayi da ake ciki. Domin da tattalin arzikin Najeriya ya wadatu, ko kuma an sake shi ta inda zai iya shiga ko ina da ko ina rayuwar ta kyau, to da matasan Najeriya za, saboda suna da hazaka, suna da jajircewa, kuma mutane ne waɗanda in ka ba su dama za su yi amfani da ita. To da ba wannan maganar ake yi ba.
To idan har wato ya shafe su, akwai wasu irin shawarwari da ya kamata a ce an bai wa matasa domin su taimakawa kansu a wannan yanayi na tsadar rayuwa?
Akwai shawarwari da ya kamata a ba wa matasa a wannan yanayi na tsadar rayuwa da ake ciki. Na farko dai, duk matashi na Najeriya ya gane cewar ba shi da gobe, domin kasar ba ta tana da masa yadda gobensa za ta yi kyau. Saboda haka duk kowane matashi ya zauna ya duba me ya kamata ya yi. Duk in ka duba gefenka, abinda ake nufi da sana'a shi ne kai maganin wata matsala da take kusa da kai. Ba mamaki a kusa da kai akwai wata dama, ko akwai wata sana'a, ko akwai wani abu wanda za ka iya yi don ka samawa kanka mafita na farko kenan. Haka nan matasa, ina ƙara ba da shawara akan koya take in dama ta zo, a yi ƙoƙari a yi ilimi, domin wannan ilimin zai ƙara haska maka wuraren da ya kamata ka ce domin ka ribaci damammakin da suke wannan wurare. Bayan nan ina shawartar matasa a cikin wannan hali da ake ciki na kunci na rayuwa, a yi ƙoƙari don ganin cewar an gujewa duk wani abu wanda zai iya kawo barazana ga rayuwa, musamman isu na shaye-shayen nan da ɗauke-ɗauke da sauransu. Shaye-shayen nan sai da kuɗi, babu ana ta abinci ma ba ta kayan maye ake yi ba. Abu na gaba kuma, matasa kar a raina sana'a, a duba ko da sana'a ce ta ƙarfi, domin duk jihohin da aka je za a ga akwai wasu ayyuka, amma wasu lokutan girman kai ne ko kuma yanayi ne na cewar na buƙarfin aiki kaza yakan janyo matasa su ki bada hankali ko ƙarfin su wajen wannan sana'ar. Saboda haka shi ma ya kamata matasa kar a raina sana'a. Hakanan abu wanda kusan yake kashe matasa a yanzu shine bin ƴan siyasa. Shi ma matasa in dai za a dinga bin ƴan siyasa ana musu cincirin doto ba za su yi abin da ya kamata ba. Saboda haka matasa su haɗa kansu waje ɗaya su tuna cewar kusan tattalin arziki da rugujewarsa da samuwarsa duk yana hannunsu domin akan yi musu laƙabi da manya na gobe. So in dai akwai wannan tunanin za a sa ƙasa a rai za a sa ƙasa a gaba to mutum zai kokari ya zama cewar ya zama mai amfani a cikin al'umma kuma zai yi kokari ya tabbatar da cewar shi ma ba a barsa baya ba wajen gina ƙasa kuma duk wata matsala da ƙasar take ciki ba zai kalle ta a matsayin abin da zai zama masa tasgaro ba zai duba wannan kallo kamar na wani dutse ko wani tsani da zaka taka dan rayuwarka ta yi kyau. So akwai abubuwa da dama wanda matasa dai ya kamata a ce sun kula da shi.
Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu za mu leka filin kwalamar mu.
Wayo Allah duwo duwo.
Masu sauraron mu yanzu kuma mun muka dawo gefen kwalama a yau dai babban bakon mu za ta yi mana bayani kan yanda ake wato sarrafa fara. Kowa dai ya san fara wani wato wani me ake kiran shi wani abinci ne wanda a kasar Hausa da ba a damu da wato cin shi ba. Za ku ga ma cewa wanda ma suke cin shi yanda suke sarrafa shi ma in ka kalla ma ba za ka so ka ci shi ba. Amma yanzu yanda aka ba wa wato sarrafa fara muhimmanci abin ma har mamaki ke bani saboda wato kwalaman nan da gefen fara zaki ga ba ga ƴan mata ba ba ga matan aure ba hatta masu ciki da aka san su da kwadai su ma dai ba a bar su a baya ba wajen cin wannan fara har ma da maza kamar yadda bakon mu za ta yi mana bayanin yanda ake sarrafa fara. To ya sunan bakon namu a yau
sunana Hajiya Amina.
To Hajiya Amina da ni da masu sauraro za mu so mu san shin wace wato dame-dame ake bukata in za a sarrafa fara nan kuma ya ake yin shi har yayi dadi yanda kika bani din nan gaba ɗaya baki na duk ya ji maigi.
To alhamdulillah idan kika samu faranki already in bushashiya ce kika same ta yanda ake sayar da ita yanzu a buhunhuna ba yanda ake kawo ta danya ba. So an aka kawo miki ita abinda nake fara manta na farko zan nemi maina in nemi gyararren barkono na a'a irin barkono an daka shi an sa mishi magi da gishiri da tafarnuwa da citta da komi. So ga man gyada na ga yaji na ga fara na. So dama ita fara already ko an kata a bushe ina sake in na gyara ta na cike mana cire mata fuffike ina tafasa ta in sa mata ruwan zafi da gishiri sai in shanya ta da dan sha iska ba bushiya za ta yi ba. Sai in dauko kasko na in sa wuta in bulbula mai na kaman yanda nake yanda ake soya kosai. Ni suyan fara na ya bambanta da kowane suyan fara gaskiya.
Suyan fara ma kala-kala ke.
A'a suyan fara kala-kala ne. Ni dai nawa yanda nake yin shi zan bulbula mai na akalla kaman yanda ake soya kosai a kadan in sa mai a kasko wanda zai ci kaman kwalba 7 ko 8. Sai in debo ta da dan lema-leman ta nan bata gama bushiya sosai ba in sa ta ina soya ta ina soya ta ina juya ta a ruwan mai sai naga ta soyi ta yi ja. Sai in tsame ta da yanda kika sa ana tsame kosai a cikin ruwan mai haka nake tsame ta in na tsame ta na maida ta gefe na gama soyawa sai in dauko magista dan
sinadarin
dandano wa sinadarin dandano maida shi gari dan barbada mata in jujjuya ta sai in barta sai ta bushe sai in kawo wannan yaji da na tanada in zuba mata idan aka cifa ba a ba yaro mai kiwa gaskiya
naka yin cinikin ta sosai sosai
yanzu haka in aka tashi aka tashi saboda ina zaune a garin Abuja ne aka tashi ana kai mai ita har National Assembly ina sayar da takeaway dinta 22000 yan kananan 11000. So ita ma wanda nake ba tana kaiwa Allah kadai san nawa take sayarwa dan sai in ta sayar ne take kawo mun kudin ban san nawa take sayarwa ba ni dai ina bata a 22000
lalle ki ce wannan fara dai ta samu karin girma kenan.
A fara ta samu karin girma gaskiya.
Ta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Ruqayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti wato Dulilah Expression da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.